Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yammacin yau Litinin 24 ga watan Oktoba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
To baba Ukraine ta yi watsi da zarge-zargen da Russia ta yi na cewa ta yi wa sojojin Ukraine sun tada wani bomb. Ta kuma zargi Russia da shirin kitsa aikata hakan tare da dora alhakin akan Ukraine. Ta yi Rishi Sunak ne zai zama shugaban jam'iyyar Conservative kuma Prime Minister Britania. Bayan da ya zo na biyu a fafatawar neman mukamin inda Liz Truss ta kayar da shi kasa da watanni biyu da suka wuce. Bayan shekara goma na shugabancin Xi Jinping a kasar China, yiwuwar karin shekaru biyar na mulkinsa tare da sabbin manyan jami'ai da aka yi imanin shi ne ya zaba.
Kanun labaran kenan. Hukumar DSS da 'yan sandan Abuja sun ce wa jama'a su kwantar da hankalinsu a kan kashedi da na samun halin ta'addanci a Abuja wanda ofishin jakadancin Amurka ya yi a jiya.
Ana iya kallon wannan kusan katsalanda wadda ita kasar Amerika ta yi akan harkar cikin gida a Najeriya cewa ta fitar da sanarwa akan tsaro wanda kuma zai shafi yanayi na tsaro a cikin kasa. To wannan ba haka yake hurda na tsakankanin kasashe ba. Najeriya ba za ta je Amerika ba ta yi irin wannan.
Dan takarar shugaban kasa jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya a zaben baki Ahmad Tinubu ya kai ziyara a jihar Kano.
Idan Allah ya yarda ka samu nasara ka zama shugaban kasar Najeriya da farko bane maka wasiƙi da ka bi tsoron Allah.
A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ce ta dau alƙawarin kawo ƙarshen ambaliyar kogin Komadugu Yobe da ke jihar Difa wanda ke barna a duk shekara. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda baban gida Jibrin zai gabatar. Kana za a ji kaɗan daga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ukraine ta yi watsi da zarge-zargen da Russia ta yi na cewa ta yi sojojin Ukraine sun tada wani bomb. Ta kuma zargi Russia da shirin kitsa aikata hakan tare da dora alhakin akan Ukraine. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a lokacin jawabinsa na dare a jiya Lahadi cewa Russia ce kadai a yankin ke iya amfani da makaman nukiliya. Zelensky ya ce idan Russia ta ce ana zargin Ukraine da kitsa wani abu, hakan na nufin abu daya. Russia ta riga ta shirya duk abubuwan. Ya kara da cewa ina da yakinin yanzu ne ya kamata duniya ta dauki mataki mai tsauri. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce a jiya Lahadi ministan tsaron kasar Sergei Shoigu ya bayyana damuwarsa ga takwarorin aikinsa na Amurka da Birtaniya da Faransa da kuma Turkiya game da yiwuwar shirin Ukraine da ya hada da tada mummunan bomb. Rishi Sunak ya nemi takarar babban mukami a Birtaniya kuma ya rasa. Yanzu yana da wata damar ya kuma ce dama na gaya muku. Tsohon shugaban Baitul Malal Birtaniya shine yazo na biyu bayan Liz Truss a fafatawar da suka yi dan maye gurbin Boris Johnson a matsayin shugaban jam'iyyar Conservative kuma Prime Minister kasar Birtaniya. Amma Truss ta yi murabus bayan kwanaki 45 masu cike da rudani. Shi kuma Johnson yayi watsi da yunkurin dawowa. Abin da ya sa ta yi Sunak wanda ya samu karbuwa sosai ya samu makaman da ya rasa kasa da wata biyu da suka wuce. Samun nasarar shugabancin jam'iyyar Conservative za ta wanke Sunak wanda a yakin neman zaben da ya gabata yayi gargadin cewa tsare-tsaren Truss a fannin tattalin arziki na rage haraji kuskure ne kuma za su haifar da matsaloli sosai kuma haka aka yi. A makon da ya gabata ne dai Truss ta yi murabus bayan da shirinta na rage haraji ya janyo koma bayan tattalin arziki ya kuma janyo faduwar darajar pam. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan hukumar tsaron farin kaya a Najeriya ta DSS da rundunar ƴan sanda a birnin Abuja sun nemi jama'a da su kwantar da hankalinsu bisa gargaɗi da ofishin jakadancin Amurka a Najeriya yayin cewa akwai yuwuwar kai harin ta'addanci a babban birnin tarayya Abuja. Ga dai rahoton Hassan Mai da kaina daga birnin na Abuja.
Hedikwatar hukumar tsaron farin kaya ta Najeriya wato DSS ta nemi mazauna birnin Abuja da su kwantar da hankalinsu sannan suke kuma taka tsantsan. Wata sarrafa da ke zama martani ga gargaɗin da ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya ya fitar cewar akwai yiwuwar samun harin ta'addanci a birnin na Abuja. Kakakin hukumar ta DSS Dr. Peter Afunyaya ya ce aiko a baya hukumar tasu ma ta shafi da irin wannan sanarwa yayin da DSS ke neman jama'a su kwantar da hankalinsu ta kuma tabbatarwa mazauna birnin Abuja da ma Najeriya baki daya cewar tana aiki ba da rai ba rana tare da sauran jami'an tsaro don tabbatar da kare dukiya da rayukan jama'a. A jiya ne dai ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja ya fidda sanarwa da ke gargaɗin cewar akwai yiwuwar kai harin ta'addanci a babban birnin tarayyar Najeriya. Sanarwar na cewar ƴan ta'addan ka iya kai harin ne akan gine-ginen gwamnati, wuraren ibadu, makarantu, kasuwanni, manyan shaguna, otel-otel da gidajen barasa, gidajen abinci, tasoshin mota, filayen wasanni ko kuma cibiyoyi irin na ƙasa da ƙasa. Na tuntubi kwamishinan ƴan sandan babban birnin tarayya Abuja CP Babaji Sunday ko me zai ce akan haka?
Mun ji wannan reportin amma duk matake da ya kamata mu dauka muna kan dauka game da haɗin kai tare da duk sauran jami'an tsaro na soja na Air Force na Navy na Civil Defense na farin kaya DSS duk kan mu haɗe muna so mu tabbatar wa mutane cewa insha Allah wannan abun bai faru ba. Jama'a su zama takatsantsan game da harkan tsaro sannan kuma idan suka ga wani abu wanda ba su yarda da shi ba ko ba su amince ba su gaya wa jami'an tsaro na mafi kusa da su.
Dr. Kabiru Adamu masanin tsaro ne.
Ana iya kallon wannan kusan katsalanda wadda ita kasar Amerika ta yi akan harkar cikin gida a Najeriya cewa ta fitar da sanarwa akan tsaro wanda kuma zai shafi kuma kai da ka gani din ya shafi yanayi na tsaro a cikin kasa kusan jiya da abin da ya kama tun ma daga shekaran jiya da yake mu muna cikin harkar tun daga shekaran jiya muka fara ji har lokacin da ita fitar da sanarwar kuma a ya sa jama'a cikin wani yanayi na fargaba ita kanta gwamnatin Najeriya an sa ta cikin wani yanayi wanda dole ta yi maza-maza hukumar bincike na cikin gida ta fitar da sanarwa to wannan ba haka yake hurda na sakankanin kasashe ba Najeriya ba za ta je Amerika ba ta yi irin wannan tsari wanda ake da shi na alaka tsakanin hukumomi na tsaro na kuma da masaniya cewa ita Amerika tana da irin wannan alaka tsakanin ta da Najeriya yawanci ta irin wannan hanyar ake fitar da irin wayannan sanarwa to a takeice dai akwai wayanda ke da fahimtar cewa akwai siyasa cikin wannan al'amari.
Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina da wannan rahoto. Ana tare da yayin sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Yanzu ko ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
An harba wani shahararren dan jaridar Pakistan mai binciken kokop a kasar Kenya a wani lamari da ƴan sanda suka bayyana a matsayin kuskure. ƴan sanda a kasar da ke gabashin Afirka da ƴan uwan dan jaridar sun tabbatar da aukuwar lamarin a yau Litinin. An harbe Arshad Sharif dan shekara 50 a duniya a daren jiya Lahadi bayan da direban sa ya bi ta kan wani shinge da ƴan sanda suka sanya domin duba motocin da ke bi ta babbar hanyar a tsakanin garin Magadi da Nairobi babban birnin kasar a cewar wata fitacciyar jaridar Kenya. Dan jaridar da aka kashe mai mabiya miliyan 2 a shafin Twitter a watan Agusta ya gudo daga Pakistan saboda an yi masa barazanar kisa ga kuma ƙararraki da yawa da aka shigar a kotu a kansa da wasu ƴan jaridar bisa zargin tada zaune tsaye. Sharif ya gabatar da wani shahararren shiri na tattaunawa akan siyasa mai suna Power Play tsawon shekaru da yawa a ɗaya daga cikin manyan gidajen talabijin ɗin Pakistan mai suna Ari News kafin ya bar ƙasar. Labarin mutuwar Sharif ya bazu cikin sauri a Pakistan inda aka fara tura gaisuwar ta'aziyya daga sassan ƙasar tare da yin Allah wadai da kisansa. Jami'an tsaron Somalia sun ce sun kawo ƙarshen farmakin da aka shafa sa'o'i 7 ana yi a wani shahararren otel a garin Kismayo da ke gabar tekun ƙasar. Brigadier General Yusuf Hussein Osman Dumal, ministan tsaron yankin, ya faɗa wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa an kawo ƙarshen ƙawanyar da aka yi wa otel ɗin Tawakkal bayan da jami'an tsaro suka harba wasu 'yan ta'addar Al-Shabab su uku.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la yanzu bari mu sake waiwayan rahotannin mu amma kafin mu kai ga labarin ga rahoto na siyasa. Gwamnatin Jamhuriyar Niger ta yi alƙawarin daukar dukkan matakan da suka dace domin kawo ƙarshen ambaliyar ruwan sama wanda ke kawo matsala ko kuma ke addaba makwabtan garuruwa da suke makwabtaka da kogin Komadugu Yobe a jihar Difa. Prime Minister Jamhuriyar Niger Muhammadu Muhammadu shine wannan alƙawarin a wata ziyara da ya kai a jihar ta Difa. Kawo yanzu dai ruwan na Komadugu Yobe ya yi sanadiyar rugujewar kimanin gidaje 10,000 tare da lalata gonaki da dama a jihar Difa. Ga dai Abubakar Isa da ƙarin bayani.
Kimanin dai makonni uku kenan da ruwan na Komadugu Yobe ke ci gaba da yin ambaliya a garuruwa daban-daban na jihar Difa, inda kawo yanzu akalla magidanta 10,000 ne suka rasa gidajensu da kuma gonakinsu da dama sakamakon wannan ambaliyar ruwan na Komadugu. Ya dai kasance al'ada a duk shekara ruwan na Komadugu Yobe na yin ambaliya a garuruwan da ke makwabtaka da shi. To sai dai a bana al'amarin ya fi yin kamari musamman a garin Lada, inda Prime Minister na Niger Muhammadu Muhammadu ya fara ziyarta. Prime Minister Muhammadu Muhammadu ya yi alkawarin cewa gwamnatin Niger za ta dauki dukkanin matakai da suka dace domin hana ruwan na Komadugu ci gaba da mamayar garuruwan na Difa, tare kuma da nazarin hanyoyin da za a bi domin magance wannan al'amarin da ke samu a kowace shekara.
Ruwa shi banna kware da gaske wannan waje. Akwai gidajen da sun faru da yawa, gonaki kuma da yawa sun shiga cikin ruwa. Amma abinda muke gani gwamnati, gubernar lokal da mayor suna kokari bisa ga a tsare rayuwar mutane. Da mutane da yawa an haɗa su da gidajensu an maida su inda da sauki, kuma ana dangandali ana dangali na ƙasa da atari ruwa. To banda wannan kuma na inda muke mun gani hayya lalle ta yanke hayya wadda take ta Difa zuwa gingin, kuma gaskiya matsala ce mai yawa. Nagode.
To koyaya al'ummar Difa ke kallon wannan ziyara ta Prime Minister Niger Usman Ali na ɗaya daga cikin mambobin kwamiti na musamman da al'ummar da ruwan ya yi wa barna suka kafa domin tunkarar wannan al'amari?
A gaskiya Prime Minister da ya zo kuma ya yi maganganu masu muhimmanci waɗanda ya kamata a duk mazaunin garin Difa ya jinjina mishi. Nisa na huda haka ya yi magana a kan didda za a yi babbar katanga wanda za a yi wadda za ta tare Difa ga baki ɗayanta, kuma ya dawo ya yi magana a kan fond da za a yi wanda zai huda ruwa waje. Bayan wannan kuma ya yi magana za a je a nemi masana a zama a yi nazari a kan Komadugu tun daga maini abin da ya kama har ya kai Lakchad. Abu ne wanda ba yau ba muke jiran shi, mun jima muna jira sai a wannan shekarar ne Ubangiji Allah ya sa da nazarin shugaban kasa aka tsora muna Prime Minister wanda ya san me ya kamata a yi wa talakawa. Yau Allah ya kawo shi cikin jihanmu ta Difa har ya gaya muna, ya tsosa muna inda yake muna gaggai, ya taho kamar yau abu ya same mu, washe gari Prime Minister ya zo kuma ya ba mu shawarwari waɗanda mu ne ya kamata mu gaya mishi, kuma shi ne ya zo muna da shi kamar shi ma dama azan yake a cikin garin Difa.
Prime Minister Muhammadu Muhammadu a ziyarar tashi a jiha ta Difa ya kuma samu ganawa da wakilan kungiyoyin agaji a jiha da sarakan gargajiya da masu hannu da shuni game da irin taimakon ya dace a kawo waɗanda ruwan ya yi wa banna. Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
To gaida Abubakar Isa. To a bangaren siyasa kuma, taron ganawa da masu ruwa da tsaki a muhimman bangarori na al'umman jihar Kano da ke Najeriya, ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu wannan ziyara ta shiga kwanaki na uku. ganawar da ke zama dandalin sabunta alƙawura ga masu zaɓe. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ne ke jagorantar ta. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Tun a ranar Asabar ne ɗan takarar da APC ya sauka a birnin Kano a wani mataki na neman ƙuri'a, amma ta salan ganawa da shugabannin rukunin al'umma domin fahimtar da su manufofinsa. Alhaji Ahmed Bola Tinubu kenan a zauren ganawa da limaman masallatan Juma'a na Kano karkashin jagorancin shugaban majalisar limaman Sheikh Muhammad Nasir Adam.
I want to say, alhamdulillah, I stand here to assure that with blessing of Almighty Allah.
Yayin da nake tsaye a gaban ku, ina ne ba ku tabbacin cewa cikin yardar Allah Najeriya za ta bunƙasa, kuma mafarkin mu na samun ƙasa a bar alfahari zai zama gaskiya. Rukunin 'yan kasuwa da shugabannin al'umma da na addinai ne ɗan takarar na APC ya gana da su. Limaman masallatan Juma'a na jihar Kano sun gana da Bola Ahmed Tinubu, kuma shugaban majalisar su Sheikh Muhammad Nasir Adam shine ya jagorance su.
Idan Allah ya sa ka samu nasara, ka zama shugaban ƙasar Najeriya, da farko mu ne muka wasiƙi da ka ji tsoron Allah. Magana ta biyu, muna ba ka shawara da cewa ƙasar Najeriya ƙasa ce da take cunkushe da matasa. To a yi tunanin sama wa matasa aikin yi. Abu na uku, mai girma na takarar shugaban ƙasa, wannan ƙasar tamu Allah ya yi mata albarka, ya kamata ka zama jajirtacce, ka nuna ƙwarewarka da basirarka wajen haɓaka harkar noma. Abu na gaba, rage ne muna ba ka shawara da a kula da harkar adalci. Idan ana jagoranci, wanda ya zama shugaba na Najeriya ya zama baban kowa, wanda bai adalci ba, ƴaƴansa su za su zo ba rena masa tafiya.
Daga bisani dai ya gana da shugabannin kungiyar KAN ta Kiristocin Najeriya reshen Kano, gwamnan Jigawa Badru Abubakar da ke shugabancin kwamitin yakin neman zaɓe na Bola Ahmed Tinubu a jihohin 19 na arewacin Najeriya ya fayyace manufar wannan ganawa.
Dole kodayaushe ɗan takara ya je magana da manya-manyan mutane wanda zai gaigaya musu manufofinsa kafin a zo a fara hawa duro ana yaɗa wannan manufofi. Ba abin da ya fi kiddamin su yanzu kamar tsaro da kuma inganta tattalin arzikin arewa, wanda ya haɗa da inganta wutar lantarki da kuma ƙarasa wannan abin nan pipe da aka ɗauko wanda zai kawo gas arewa, da kuma neman fetur da gas na arewa wanda aka fara kuma aka fara cikin nasara. So ana so a haɓaka shi, kuma wanda mun yi alkawari za a ci gaba da wannan, daga neman wuta ta hanyar ruwa kamar na Mombila da sauransu wanda Allah ya hore mana a arewa.
A yau ne dai Bola Ahmed Tinubu ke karkare wannan ziyara tasa bayan ganawa da sarakuna biyar na jihar Kano da maricen jiya da kuma rukunin 'yan siyasa daban-daban a shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ta gaida na Kwari da wannan rahoton. Kada a shafa, wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da ƙwazo ƙoƙarin mushinku.
Ba sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. A kwanakin baya ne dai hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ilimi, wato UNICEF, ta fitar da wasu alƙaluma da ke nuna cewa aƙalla yara kimanin miliyan 10 ne ko ma fiye ba sa zuwa makaranta a Najeriya, kuma akasarinsu suna yankin arewacin Najeriya ne. Akan haka ne muka tattauna da Comrade Musa Jika, shugaban kungiyar fafutukar haƙƙin bil'adama na Amnesty Support Group da ke Najeriya, akan wannan alƙaluma da hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar dangane da abin da ya shafi 'yancin bil'adama ko kuma yara na samun ilimi. Hau kuma za ku ji tattaunawa da wakilin majiya Borno ya yi da barista Zanna Mustapha, mai wata makaranta da ke ba da ilimi kyauta ga yara marayu da rikicin Boko Haram ya kashe iyayensu ko kuma ya mai da su yan gudun hijira da fatan za a yi sauraro lafiya
mu abinda za mu muke gani akan wannan matsala na rashin zuwan yara makaranta har kusan miliyan 10 mu muna kallon ya mafi alƙaluman da aka bada na miliyan 10 domin in karka manta akwai waɗanda suke karkara waɗanda ma basu ma taɓa sanin ma akwai wani abu ma wanda ake ce ma makaranta ba balle kuma ka gangaro birane da kuma dan biranen da suka dan suke dan kokarin samun abubuwa na more jin daɗin rayuwa so saboda haka mu anan a yanda muke kallo wani haƙƙi ne wanda duk ɗan ƙasa yana da wannan haƙƙi gwamnati ta tabbatar da ta ilmantar da shi wannan doka ce ta ƙasa ta tabbatar da wannan cewa wajibi ne duka gwamnatoci tun daga primary har zuwa secondary har zuwa gaba da secondary wajibi ne a tabbatar da gwamnati ta ilmantar da al'ummanta wannan haƙƙi ne wanda ya rataya akan gwamnati wannan kundin tsarin mulki shine ya bada wannan so saboda haka mu nan muna kallon akwai kasawa da kuma saki na ita kanta gwamnatin da muke akai a yanzu saboda wani abu ne wanda yake ya shafi ci gaban al'umma da kuma gyara tarbiyyar al'umma domin duk al'umman da suka wayi gari ba su da ilimi to tarbiyyar su ma za ka ga daban ne ga wanda suke da ilimi saboda haka wajibinmu ne mu yi kokari duk yanda za a yi gwamnati ta cika aikinta wanda kundin tsarin mulki ya dora mata na ilmantar da ƴaƴanta waɗanda a yanzu an yi kiyasi musamman da mutum miliyan 10 da yara ba sa zuwa makaranta so saboda haka kaga wani abu ne mai tada hankali mai kuma firgitarwa
best thing you can get in life is education without education you are lost
tsohon shugaban Najeriya General Olusegun Obasanjo kenan yake jawabi a lokacin da ya kai ziyara wata makaranta mallakar barista Zanna Mustapha makarantar da kuma ake bada ilimi kyauta musamman ma da ga yan talakawa ko kuma marayu wanda rikitan Boko Haram ya rutsa da su Olusegun Obasanjo ya jaddada muhimmancin ilimi ga yaya inda ya bayyana cewa duk wanda bai da ilimi tamkar jahili ne kuma hakan yana da hatsari don haka ya yaba ga barista Zanna Mustapha dangane da gudunmuwar da yake bayarwa wajen inganta ilimi a jihar Borno da ma Najeriya baki daya to ko me barista Zanna Mustapha zai ce game da wannan ziyara da tsohon shugaba Olusegun Obasanjo ya kai masa
to abun alfahari ne na daya shi Obasanjo yace ya tashi yowa ce ya zo nan to duka dai ba komai bane yace cewa ya san wannan makarantar domin ba yau ya zo ba wannan ta uku ne da ya zo makarantar nan kuma yayyo hanyoyi da yawa da yace a taimaka wannan makarantar kuma in fact yayyo a lot of abubuwa da yawa da yake na taimaka wannan makarantar kuma alhamdulillah muna samun wannan irin taimako ba ta kudi ba dai amma ta dai cewa mu an dai recognize din mu a United Nations bacin wannan athlete ko mutum ya zama CNN hero da wasu abubuwa dai dake tare da wannan kuma wayannan su ne abinda za a iya kira success ko acin wanda mutum ya samu akan wannan amma abun alfahari ne yau a zuwa ce wannan makarantar da muka fara da yaran 36 yau a zuwa ce muna da wajen 2018 to wayannan irin kuma muna da muka daga makaranta da ya zama wajen makaranta hudu to kuma kaga wayannan abubuwa ba abu ne da mutum zai ce wai abun alfahari bane alhamdulillah mun gode Allah kuma Allah ya sakawa duk masu taimako mu kan wannan fannin
mun yara da suke makarantu a nan makarantar naka duka su mara yuni ko kuwa kai masu
ai a cikin wannan ina ƴaƴana duka a wannan mutum suke ƴaƴan director na makarantar nan duka a cikin makarantar suke bacin marayu akwai yara kamar a ce mutum ne yana bama mun san shi yana da kuɗi da kuwa abin alhamdulillah da yaya da yawa yana wajen yaya 30 a ce ya zo nan shi da kanshi din yana IDP camp ana ba shi abinci a kwano ya ce to wannan in ka zo ka ce musu ai ubansu bai mutu ba to ba adalci a kaiwa ba duk abin da iyayensu suke da shi an kona an bar saka kuma in suka zo nan ai kusan maraicin ne duka to annan bayan marayin da su ne kashi uku na wayannan to akwai wa daidaitun yaran da suke suna da uba kuma abin nan kuma bacin wannan din akwai ƴaƴan masu hali don ba komai bane in duk lokacin da aka tara marayu a waje daya sai ce kaga an ce mu marayu ne da wannan amma in suka zo suka ga dana da kuma dan limanin anguwa ko wani abin nan to suna feeling cewa wannan ashe ba mu yaso su bane to haka abubuwan su yake
to ma sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta shirya tare da bada umarnin shirin Julie Legas Gresham na ku baban yarji furin ke fatan a huta lafiya sai wani makon
san hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo
to madalla gaida baban gida jibrin yanzu kuma ga kadan daga cikin sakon da ku aika mana.
Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Kawu Mai Ruwa Bajoga da Sale Muhammad Isa Bajoga. Kuka ce muna jajantawa al'umman Nijar bisa wani harin ta'addanci da 'yan ta'adda suka kaiwa wasu matafiya inda suka kashe mutane sama da 10 daga ƙarshe muke addu'a Allah ya musu rahama ya kare gaba amin. Sai kuma ra'ayin Shehu Adamu Rijo mai cewa wata matsalar tsaro mai ƙarfi da ke ci gaba da yunkurowa a 'yan kwanakin nan a jihar mu ta Niger abin takaici ne saboda haka muna kira ga shugabanninmu da su yi duk mai yiwuwa domin kashe ta tun lokacin yin hakan bai kure ba. Ra'ayi na gaba shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Bulayake. Kuka ce muna fata Allah ya ba mu nagartattun shugabanni a zaben shekara ta 2023 da ke karantowa don su dawo da martabar kasar mu. Za a yi na ƙarshe da lokaci zai ba mu dama karantowa yau shi ma ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Sanusi Madatai da Magaram da Isuhu Madatai da Magaram. Kuka ce shiga cikin wani mawuyacin hali da ɗalibai suka yi a yankin Gaya na Jamhuriyar Nijar. Sakamakon rufe wasu makarantun horar da masu aikin jinya wannan abun damuwa ne kwarai da gaske. Fatan mu Allah ya kawo daidaito tsakanin gwamnati da shugabannin makarantun domin dalibai su dawo su ci gaba da karatunsu. To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu riƙa karantowa.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
An karɓi wani shahararren ɗan jaridar Pakistan mai binciken kwakwab a ƙasar Kenya a wani lamari da 'yan sanda suka bayyana a matsayin kuskure. 'Yan sanda a ƙasar da ke gabashin Afirka da 'yan uwan ɗan jaridar sun tabbatar da aukuwar lamarin a yau Litinin. An harbe Arshad Sharif ɗan shekara 50 a duniya a daren jiya Lahadi bayan da direbansa ya bi ta kan wani shinge da 'yan sanda suka sanya domin duba motocin da ke bi ta babbar hanyar a tsakanin garin Magadi da Nairobi babban birnin kasar a cewar wata fitacciyar jaridar Kenya. Ɗan jaridar da aka kashe mai mabiya miliyan 2 a shafin Twitter a watan Agusta ya gudo daga Pakistan saboda an yi masa barazanar kisa ga kuma ƙararraki da yawa da aka shigar a kotu a kansa da wasu 'yan jaridar bisa zargin tada zaune tsaye. Sharif ya gabatar da wani shahararren shiri na tattaunawa akan siyasa mai suna Power Play tsawon shekaru da yawa a ɗaya daga cikin manyan gidajen talabijin ɗin Pakistan mai suna Arin News kafin ya bar ƙasar. Labarin mutuwar Sharif ya bazu cikin sauri a Pakistan inda aka fara tura gaisuwar ta'aziyya daga sassan kasar tare da yin Allah wadai da kisan sa. Jami'an tsaron Somalia sun ce sun kawo ƙarshen farmakin da aka shafa sa'o'i 7 ana yi a wani shahararren otel a garin Kismayo da ke gabar tekun kasar. Brigadier General Yusuf Hussein Osman Dumal, ministan tsaron yankin, ya faɗa wa sashen Somalia na muryar Amurka cewa an kawo ƙarshen ƙawanyar da aka yi wa otel ɗin Tawakal bayan da jami'an tsaro suka harba wasu 'yan ta'addar Al-Shabab su 3.
Jama'an sauraro da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe. idan Allah ya kai mu za ku da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon Ghana da GMT za ku saki jinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Laser Gresham da ta hada shirin da Fayyad Umuni da kuma injiniyan mu na wannan la'asariya Baba Yako Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.